وجد الهلال المبتغى فالصوم اوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا أشرين دبيو غوات الرمضان هجرة دبودة دريه دودة أربعين دبوكي وانديزو شاد ايا غوات انقوكو دبو بيو دا أشرين دشدا كما يدى نفت آتشي وازامي دوريا دويوي اكام وانا نسورة دموكا قواشي شكرا نينا چه تاكوس دي اسي شكرا غوماني شكرا غوما شاد ايا muna karanta suratul baqara. Shi yasa zamu dauraya akan abubuwan da darussan da muka koya daga wannan doguwar tafiya da muka yi karkashin wato wannan sura mai albarka, mafi tsawon sura a cikin alqur'ani wacce take dauke da mafi tsawon aya a cikin ta. Wannan muna godewa Allah da ya nuna mana wannan tsawon lokaci da muka dauka. Wani yana shekara tara, wani yana goma, wani ma ya ce 11. Wannan jin ka hada hadda suratul fatiha ne ko? Nan dai naga wanda suka turo min nan cewa ya nuna 2016 ko ranar 3 ga watan Ramadan 1437 ko 8 ga watan 6 2016 shekara 10 kenan, ba ɗan watanni ko ba wata uku, shekara 10 ba wata uku da fara ko kuma muna karanta suratul baqara. Wannan sura ce ta Madina. A Madina aka saukar da ita da ittifaqin malamai, kuma wannan sura tana da ayoyi 286, tana da kalmomi 6,121, tana da harufa 25,500. So haka in ka karanta suratul baqara ka karanta ayoyi nawa? 286. Ka karanta kalmomi 6,121, ka karanta harufa 25,500. Wannan sura tana dauke da hukunce-hukunce masu tarin yawa da kuma labarai da kissoshi da Allah ta'ala ya bamu a cikin wannan sura, tun daga kissar annabi Adam alayhi salatu wassalam da kuma kissar canza alqibla da kissar Yahudawa da kissar Baqara da kissar Talut da Jalut da kissar annabi Ibrahim a gurare da dama kissar annabi Ibrahim game da ginin Ka'aba kissar annabi Ibrahim game da wato tattaunawarsa da sarkin nan da kissar annabi Ibrahim akan magana tsuntsaye da kuma kissa wanda ya wuce ta alƙarya dinna wanda Allah ta'ala ya sa ya bacci ko ya mutu shekara 100 Allah ya tashe shi da kuma kissa canza alqibla da sauran kissoshi da Allah ya ba mu a cikin wannan sura masu kwashi da darasi mai yawan gaske sannan wannan sura ta zo da dukkan kunan musulunci guda biyar ta zo da dukkan kunan imani guda shida ta kuma zo da rukunin ihsani guda daya an yi maganar tauhidi a cikin wannan sallah a cikin wannan sura an yi maganar sallah an yi maganar zakka an yi maganar haji an yi maganar azumi sannan an yi magana akan imani da Allah da imani da littafan Allah da imani da mala'ikun Allah da tufan Allah da manzannin Allah da imani da ranar lahira an kuma imani akan kaddara khairihi wa sharrihi sannan wannan sura ta yi magana akan tauhidi umarnin farko ma da ya zo a cikin wannan sura akan umarni ne da tauhidi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun da haka umarnin farko da ya zo a cikin wannan sura yayi kira ne zuwa ga tauhidin kadaita Allah aka kafa hujja da tauhidi na rububiyya zuwa ga bautawa Allah a tauhidi na uluhiyya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum khalaqakum shine tauhidi rububiyya ubudu rabbakum shine tauhidi uluhiyya kaga an kafa mana hujja da bautawa Allah saboda shi halitta ashe wanda bai halitta ba bai kamata a bauta masa ba sannan wannan sura ta yi magana akan annabta ta zo da magana annabawa a cikin wannan sura an yi magana annabi Ibrahim annabi Adam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Isma'il da sauran annabawa da aka yi magana akan su a cikin wannan kuma ta zo mana da rukunan aikin annabawa guda uku shine bayyana wa mutane waye Allah da bayyana wa mutane abinda Allah yake so a yi a bari da ko bayyana wa mutane makoma a ranar alkiyama wani abu mai ban kaye ma game da wannan sura shine in tai maganar makoma musamman aljanna ga mu'minai sai ta fayyace mana abinda dan adam yake so guda hudu dan adam yana son katon gida dan adam yana son abinci kala kala sannan dan adam yana son mata sannan dan adam baya son ya mutu baya so ita ma ta mutu baya so gidan ya kare sai Allah ya ce wa bashirul ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat tajari min tatil anhar gida kenan ko sai ya ce me kullama ruziqu min hamin samarat rizqan qalu hadha allazi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha kaga ga maganar gida ga maganar abinci sai kuma ya ce me walahum fiha azwajun mutahhara sai kace Allah ga gida ga abinci ga mata to kan na mutu ko ta mutu ko aljanna ta kare sai ya ce wahum fiha khalidun su din ba za su mutu ba matan ba za su mutu ba aljanna ba za ta kare ba abincin ma ba zai kare wannan shine karshen farin ciki sannan wannan sura ta magana akan ma'ad ta magana akan tashin alkiyama za a tashi za a hisabi har an kafa mana hujja guda biyar a cikin wannan sura da ke tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama kamar a kissar waɗanda aka yi musu tsawa suka mutu sannan Allah ya tashe su thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun bayan an musu tsawa sun mutu Allah ya tashe su a duniya da kuma kissa a cikin suratul baqara kazalika yuhyi Allahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun nan ma Allah ya tashi wanda aka kashe wa qulna dribuhu bi ba'dihha kazalika yuhyi Allahul mauta sannan aka zo mana kissar ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم sannan ka zo mana kisa au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawti fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athu sannan aka zo mana da kisa fa khuz arba'atan min al-tayr fasuhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya duka wadannan gurare guda biyar Allah ya kafa mana hujja tun a duniya an ga ya kashe an ga ya raya da haka sai mu kafa hujja da wannan cewa duk wanda ya mutu Allah zai tashe shi zai kuma karbi hisabin abin da ya aikata wannan sura ta zo mana da wannan sannan ta zo mana dukkan dangogin ibada al-ibada al-qalbiyya al-ibada al-qawliyya al-ibada al-badaniyya al-ibada al-maliyya al-ibada al-murakkaba min al-mal wal-badani ta zo mana da dangogin ibada da ake wa Allah a zuciya kamar imani ta zo mana dangogin ibada da ake yin ta da baki kamar salati da istighfari da addu'a da sallah da karatun qur'ani ta zo mana da ibada wacce ake yi da dukiya kamar zakka da sadaka ta zo mana da ibada da ake yi da kudi da jiki kamar aikin haji da makamantansu duka wannan sura ta fayyace mana waɗannan abubuwa kuma cikin sauki yadda zamu gani wanda aka tauhidi da ibada da ma'ad ko kuma tauhidi da nubuwa da ma'ad ko kuma aqida da shari'a da manhaj ko kuma al-ibada al-aqida wal-ibada wal-mu'amala wal-akhlaq sannan tazo mana da dangogin ibadu hawa hagguda 40 ta mana magana akan qisas yadda idan an yi kisan kai za a yi qisasi Allah ya ce kutiba alaikumul qisas fil qatla wa lakum fil qisasi hayatun aya ta 178 aya ta 179 sannan tazo da aiwa iyaye wasiya musamman a lokacin mutuwa lil walidaini wal aqrabina amma wannan an soke wasiya ga iyaye saboda za a ba su gado amma al aqrabina za a ci gaba da yi musu wasiya sannan tazo mana da fayyataccen bayani akan azumi da yadda aka fara saukar da doka azumi da hukuncin azumi da abin da yake lalata azumi inda Allah ta'ala ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun a cikin aya ta 183 zuwa aya ta 185 zuwa aya ta 187 haka nan wannan aya ta zo mana ko sura ta zo mana magana addu'a ina da aka zo da magana addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib anan mun magana akan ladubban addu'a da yadda ake addu'a da abubuwan da suke kawo a karba addu'a da lokuta da zamani da guri da yanayi da kalolin addu'a da ake karba da ku abubuwan da suke kawo za karba addu'a ban ku koma cikin karatun mu akwai waɗannan bayanan a ƙarƙashin wannan aya ta 186 haka nan wannan aya ta zo da magana ko sura ta zo magana itikafi da hukunce itikafi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid aya ta 187 a cikin wannan aya mun yi bayani akan itikafi da mai itikafi da inda ake itikafi da ladubban itikafi da sharuɗan itikafi da abin da yake bata itikafi da dokokin itikafi sannan wato wannan sura ta zo mana da aya ta 188 wacce bayan an gama magana akan azumi sai Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil shi kamar wannan azumi ne na dindindin kakka ci dukiyar kowa har ƙarshen rayuwarka kai azumi ga dukiyar kowa har ƙarshen rayuwarka bayan Allah ya faɗi azumin da ake farawa daga kitowa alfijir zuwa faduwar rana sai kuma ya faɗi azumin da shi kuma zaka yi shi ne har ƙarshen rayuwarka shine kakka ci dukiyar jama'a ana son kai azumi ga barin cin dukiyar jama'a sannan Allah ya gaya mana ƙwariya da ake ajiya a cikin ta guda uku ce akwai ƙwariyar da ake ajiye ilimi a cikin ta wace ƙwariya ce ake aje ilimi a cikin ta ita ce ƙwariyar ƙwaƙwalwa sannan akwai ƙwariya da ake aje imani a cikin ta wace ƙwariya ce ake aje imani a cikin ta zuciya da kuma ƙwariyar da ake aje tuwo a cikin ta ita ce ƙwariyar tumbi saboda haka sai ya ce to a dakata da wannan ayi azumi ga barin cin tuwo da sha da iyali tun daga kito alfijir zuwa faduwar rana da duk abin da yake kare azumi ko yake bata shi amma wancan azumin shi ba a sa shi ba ka ci gaba da neman ilimi ka ci gaba da ƙara faɗaɗa imaninka sannan Allah ya ga mana ibada mai lokaci da ibada da ba ta da lokacin ƙarewa kamar imani shi imani ai ba shi da lokacin kare shi ko in ka fara imani kullun kana cikin sa har ƙarshen rayuwarka har cikin aljanna amma sallah ana sa mata lokaci kullun ake yi azumi shekara ake yi haji so ɗaya ake a rayuwa sannan kuma zakka ga wanda ya samu iko so ɗaya a shekara sannan wato wannan sura a aya ta 188 ta yi mana magana akan jihadi da kashe-kashen jihadi wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tulu Allah ya hana ta'addanci ya hana ƙetar gona da iri kuma ya haɓana mana ladaban yin jihadi da kashe-kashen sa sannan kuma abu na 8 wannan sura a aya ta 195 ta yi magana akan wanda zai rama abinda aka yi masa ya rama kwatankwacin abinda aka yi masa wanda yasa ake kafa kotuna a kafa alƙalai kuma dauki lauyoyi domin a tabbatar da adalci alƙali kashi uku ne akwai alƙalin da daga nan ma wuta zai wuce kai tsaye tun daga kotu kai wuta zai wuce akwai alƙalin da zai wuce aljanna akwai alƙalin da zai karba a jikin sa alqudatu salasatun ko bi a wuta daya aljanna wanda ya san gaskiya yake da ita dan aljanna ne wanda ya san gaskiya ya take dan aljanna ne wanda ya kunce da jahilci a kai wanda ya take gaskiya ya sani ya take dan wuta ne wanda ya kunce da jahilci ma dan wuta ne saboda haka ne aka kafa alƙalanci Allah ya ce fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda zai tabbatar da wannan shine kotu ita ce za ta rama maka daidai da abin da aka yi maka daidai kuma da ba tare da zalunci sannan wannan sura a hukuncinta na 9 ko wannan sura a cikin aya ta 195 ta gaya mana cewa rashin fitowa a taimaki addinin Allah da dukiya da rai da lokaci domin tunkuɗe abokan gaba wannan jefa kai ne cikin halaka wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin a aya ta 195 sannan matsala ta 10 wannan sura ta mana bayani akan haji da kashe-kashen aikin haji da umara wa atimmul hajja wal umrata lillah tun daga wannan aya ta 196 har zuwa aya ta 200 mun yi bayani akan aikin haji rukunansa mustahabbansa ba kuma manta ba da yadda ake aikin haji da kuma abubuwan da suka shiga aikin haji da umara da hukuncin yin umara da falalar zuwa aikin haji duk a can baya a cikin wannan shekaru 10 mun yi bayani akan aikin haji a wannan ayoyi na 196 zuwa 200 sannan matsala ta 11 an wajautawa al'umma fitowa domin su kare addinin Allah wanda Allah ta'ala ya gaya mana cewa ba shi da daɗi ka ba da ranka ko dukiyarka ko lokacinka amma kuma kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an rubuta muku ku yi qitali amma kuma abu ne da ba ku jin daɗin sa kuma da yawa za ku ki abu sai ya zama alheri ku so abu ya zama sharri aya ta 216 anan ne ibnu qayyim yace qital ko jihadin da aka wajabta muku kashi 13 ne wanda zaka wa kanka kai akan kanka kai wa kanka guda hudu ne wanda zaka yi da shedan guda biyu ne wanda zaka yi da asbabul ashabul ma'asi guda uku ne wanda zaka yi da munafikai da kafirai kuma guda hudu ne in an hada ya zama nawa ya zama 13 hudin da zaka wa kanka hudin da zaka wa kanka shine ka yaki kanka akan sai tayi abu hudu ka yaki kanka akan sai ka je makaranta kakka yadda zuciyarka ta gaya maka karatu bai da muhimmanci kakka yadda zuciyarka ta sa maka kasala ko nawa kin zuwa makaranta neman ilimi akan musulmi tilas ne wajibi ne ka fara da ilimin addini dan shine da ka mutu zai fara aiki sannan kuma ka nemi ilimin zamani gwargwadon abin da ka sani neman ilimi wajibi ne sannan na biyu jihadin da zaka wa kanka ka tilasta kanka ta yi aiki da ilimin da ka koya domin ilimin da aka yi ba ya aiki da shi ba ba ya da amfani likita ya yi karatun likitanci amma baya zuwa asibiti yana ba da gudunmawa mai amfanin sa injiniya ya karanta injiniyanci amma ba a ganshi a gurin da ya kware ba pharmacist ya hada ilimin hada magunguna amma ba a ganshi yana yi ba haka nan malami ya karanta Qur'ani ba ga yana aiki da Qur'ani ba shi ba haka ne ka karanta hadisi ba ga hadisin tare da kai ba ka karanta Qur'ani ba ga Qur'anin yana maka tasiri ya gyara halayenka da ɗabi'unka ba, saboda haka baka amfana da Qur'anin ba, kamar yadda likita da injiniya da lawyer da sauran masu fannonin da basu aiki da wannan ilimin nasu ba, zai amfane su ba. Kai ma Qur'ani ba zai amfane ka ba sai kai aiki da shi. Sannan kuma kai haka kira mutane zuwa ga wannan abin da kai imani da shi, kai ma ka koya ma wani. In ka iya Qur'ani, kai aiki da Qur'ani, kuma ka karanta da Qur'ani. Sannan na hudu, kai hakuri da wauta da jahilci da rashin fahimta na mutane. Wani ya zage ka, wani ya maka sharri, wani ya maka kage, wani ya bata ma suna. Duk wannan ka daure. Haka Allah ya yi mutum. To waɗannan hudun, karatu, aiki da karatu, kira zuwa ga karatu, da haƙuri da juriya da mu'amala da mutane, waɗannan su za ka yaƙi kanka ta yi. Shaitan kuma abin da yake halaka ka da shahawati ne da shub'at. Sha'awa, sha'awan kaza, sha'awan kaza, sha'awan kaza, sha'awan kaza. Ka biye ma sha'awa ka yi halaka ka. To ka daure, ka danne sha'awan nan da haƙuri. Akwai shubha kuma da shaitan yake turo mutum. Shubha ko a addini ko a rayuwa ko a kaza. Ita kuma shubha ana tunkuɗe ta da yaqini. Al-yaqinu la yazulu bishak. Haka da imani da sabaru da yaqinu ake yaƙar shaitan. Inda yazo maka da sha'awa sai kai amfani da makamin haƙuri. Inda yazo maka da shubha sai kai amfani da makamin yaqini. Waj'alnahu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna. Sabaru yuqinuna. Waka da yaqini da haƙuri ake yaƙar shaitan. Sannan sai kuma ashabul ma'asi su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mun kashi uku, mu ma masu aikin ya kasa mun kashi uku. Yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yasta'i fa bi lisanihi fa in lam yasta'i fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Annabi alaihi salatu wassalam yace masu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna, masu gyara doka kashi uku ne. Akwai hukuma wanda suke da power na su kama, su bincika, su gabata a kotu, alkali ya gamsu ko ya ki gamsuwa da dalilin da aka gabatar wajen daura mutum ko wajen kwance shi. Su ake kira biyadi. Kai ba za ka yi da yadi ka ga mutum yana laifi ka kama shi, ba a yi sai kana da doka. Sannan akwai kuma da baki, shine wanda malamai suke yi. Ka tashi kai wa'azi, jama'a ai kaza ya da kyau, ai kaza ba kyau. Wannan ba wanda zai hana ka, wa'azi ne. Kuma ka sa hikima, ka sa mau'izatul hasana a cikin wa'azinka. Allah ya gargadi masu wa'azi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Wannan sune ka'idodin wa'azi guda uku. Bil hikmati wal mau'izatul hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Sannan kuma idan abu ya fi karfinka, baka da ilimi, baka da mulkin da zaka hana da kakinka ko da mukaminka, baka da ilimin da zaka yi wa'azi, sai ka ƙi abin a zuciyarka ka bar gurin. Wannan shine mataki na uku. To su kuma sauran jahidin mushriki na bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, shi kuma sai waɗanda suke kafirai da munafikai. Jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Su kuma shine ake fita a yi da rai, a yi da dukiya, a yi da baki, wa jahidhum bihi jihadan kabira. Waɗannan su ne matakai guda goma sha uku waɗanda wato mutum zai yi wato wannan abin da aka karanta. Sannan kuma mas'ala ta goma sha uku, mun yi bayani akan haramcin giya ko a aya ta 219, qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un linnas yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mun yi magana akan giya da kashe-kashen giya da yadda aka fara shan giya da matakai guda hudu da musulunci ya dauko wajen hana giya a cikin suratul Nahl da suratul Baqara da suratul Nisa da kuma suratul Ma'ida. Ƙarshen hukunci akan giya, duk mun yi wannan bayanin. To ina tuna mana duk mun yi waɗannan. Sannan kuma a cikin aya ta 220 mun yi magana akan gyara dukiyar marayu da kula da ita. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahum lahum khair. Suna tambayar ka game da dukiyar marayu. Wannan aya ma tana da cikin ayoyin da suka fara assasa mana samar da gidan marayu. Domin daga kan wannan aya muka fara tunanin kafa gidan marayu, da suka zo suratul Nisa sai kuma abin ya tabbata. Nace ya kamata jama'a ku kawo gudunmawa a je a samar da gidan marayu. Allah cikin ikonsa aka fara zabura. wannan commissioner da kuke gani shine mutum na farko da ya fara cewa ga filayen sa ya ba fi sabilillah ji a sasa gidan mu na jin ba haifo su ba a lokaci ba ina jin ba haifo su ba a lokaci ya fi shekara 20 aiko ya fi 20 to kaga in shekarar ka 25 lokacin kana dan biyar kune ma tsaya can kuna Allahu akbar mala Allahu to wannan ba Allah da kuka gani Allah saka mai da alheri da nayi bayani anan nace muna buƙatan waje ne yake da fili nasa mallakin sa zai ba mu fi sabilillahi mu assasa gidan marayu daga hannu yace ina da filaye a tumfure aje na ba da su fi sabilillahi haka ne wannan ba Allah ya ba da filaye guda biyu wani kuma aka ce ana buƙatar kuɗi yace mallan ga 200,000 ya kawo 200,000 200,000 nan mai bangaren investment yana gaya mun sai da suka haura miliyan nawa yake ce mun da aka dinga juya su ana juya su ana juya su tun ana ba Alhaji Abubakar mai yadi Alhaji mai gari yana zuwa aba yana siyo yadika a zo a fitar da ribar aka zo kuma wata baiwa Allah tace a dinga ba mu allocation na suminti a lokacin hashim ana karɓo allocation na suminti a ba mu mota ɗaya duk sati ko wata ne sai mu siyar mu kuma sai mu karbi dan awalaje sama sai ai aikin marayu da shi fa aka zo Alhaji Ibrahim shi ma mai labule shi ma ya bada wani gida ko fili ne a wannan hanyar duk suna nan suna waɗanda suka babbada gidaje da wanda suka bada motoci da waɗanda suka bada kaza duk suna nan kawai wannan ina tuntunwa ne amma sun duk sunayen su yana nan a rubuce to wannan islahum lahum khair ana aka fara maganar samar da gidan marayu gashi Allah yau abin albarka sannan na 15 akan hana auren maguzawa a ayati 221 wala tankihul mushrikata hatta yu'minna anan mun yi bayani akan bambanci tsakanin mushrika da kuma ahlul kitabi Allah bai hana maka ka auri kirista ba duk da ita ma dai addinin nata ba mai kyau bane to amma saboda ana ga kamar ita za ta fi saukin jawo ta saboda aka ce ka auri ba yahuda ko ahlul kitabi amma fa ka auri musulma fa kwanciyar hankali domin akwai wanda ya ji auri wata ahlul kitabi ashe ta fi shi ilimi ta fi shi wayo gaba daya da ya rasu sai ta janye ƴaƴan gaba daya ta mai da su addinin ta wanda yasa ake taka tsantsan duk da halacci ne amma ai a hankali sannan kuma akai mana bayani a mas'ala ta 16 akan hani gajema iyali suna jinin al'ada wayas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah aya ta 222 fa'tazilun nisaa fil mahid mun yi bayani akan kashakashan mata masu jinin al'ada da bayanin al'ada din da yadda jinin al'ada ya bambanta da nabiki da yadda nabiki ya bambanta da rashin lafiya da lokacin karuwar sa da raguwar sa da hukuncin sa da zuwan sa da kuma mu'amalar da za a yi da mata a lokacin da suke al'ada sannan bayani na 17 bayanin mu'amalar kwanciya da iyali da haramcin saduwa da iyali ta dubura aya ta 223 nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum annashi'tum karkashin wannan aya mun yi dogon bayani akan abubuwan da Allah ya halatta wa mutum game da matarsa da kuma wanda ya haramta masa guda biyu shine je wa mace ta dubura ko kuma je mata tana jinin al'ada sannan na 18 mun yi magana akan rantsarantse da rantsuwa la yu'akhizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum a aya ta 224 zuwa 225 mun magana akan rantsuwa da kwance-kwancen rantsuwa da yadda ake ware rantsuwa da yadda ake kafara idan an yi rantsuwa da kuma kashe-kashen rantsuwa rantsuwa bi ana musu kafara rantsuwa bi ba a musu kafara wadanda ake musu kafara guda biyu zan yi bazan ba zan yi sai ka ki bazan ba sai kai to sai kai kafara rantsuwar ƙarya ba a mata kafara sai kuma rantsuwar lagau mun kasa rantsarar tsakashi hudu a wannan aya ko mun yi bayanin kowace da hukuncin ta a shari'a sannan sai hukuncin ila'i ila'i fushi miji yake ya ce wa matarsa ba ni baki daga nan har wata hudu da sai a ce har shekara biyu har shekara goma har 20 tana zaune a gida baya kula ta to sai Allah ya kawo matsalar ila'i yace duk wanda ya rantsuwa ba zai ƙara mu'amala da matarsa ba ka a wuce wata hudu in wata hudu ya cika ba a shirya ba to a kashe auren to mun yi magana akan ila'i da kunce-kuncen ila'i da ra'ayukan malamai akan ila'i a aya ta 226 lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin Allah ya iyakance abin da wata hudu cewa lalle an bata tsakanin miji da mata a ila'i to a shirya kafin wata hudu ya wuce. Sannan muka yi magana a matsala ta 20 dangane ga idda wacce aka saka da ko bayanin haƙoƙin mace bayan an sake ta wal muttallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Anan muka yi magana akan kashe-kashen mata da kashe-kashen iddar su, me yin idda da watanni, me yin idda da haiza, me yin idda da haihuwa, da wacce jini yake zo mata, da wacce ya dauke, da wacce ba ta yi, da kunce-kuncen su, da sakin bid'a da sakin sunna. Sakin bid'a dama yana magana akan adadi ne da lokaci. Akwai lokacin da ba a saki, in ka saki a lokacin kai bid'a. Akwai adadin da ba a wuce shi, in ka wuce shi kai bid'a. To sakin bid'a yana komawa kan adadi, kai uku a kalma daya. Ko kuma ya koma akan lokaci ka sake ta tana jinin al'ada. To mun yi magana akan talaqus sunni da talaqul bid'i. Sannan kuma muka yi magana wala kunna misalazi alaihi nabil ma'ruf a ayati 228. Sannan muka yi magana akan at-talaqur raj'i, sakin da ana iya komai a cikin sa da sakin da ba a komai. Shi at-talaqu marratani, anan muka yi bayani ma'anan marratani da kuma saki biyu a ayati 229. Sannan kuma muka yi magana akan kul'i, mace ta gaji da kai kawai ka fice mata a rai, kawai ta ce ga sadakinka ka bani takardata. To wannan shine muka yi magana akan kul'i da kashe-kashen sa, da inda ya halatta mace ta yi kul'i, da inda bai kamata ta yi kul'i ba, da kuma dalilan da suke dawo dole ai kul'i ko dole ai saki a aya ta 229. Fa in khiftum Allah yuqima hududallahi fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi. A wajen fi maftadat bihi din nan ana muka yi wannan dogon bayani. Sannan muka yi magana akan sakin da babu komai, shine saki cikon na uku. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu, a aya ta 230. Anan ne muka yi bayani akan wata mas'ala, ina jin kun tuno ta, mas'alatul bina bana'i, mas'alatul bina, wata mas'ala da na kira ta mas'alatul bina. Shine mutun ya matarsa saki daya bai mai da ita ba har ta fita ta je ta yi aure ta dawo. To wannan sakin ya rushe tunda ta yi aure, ko kwaɗayan nan yana nan ya mata ɗayan zubiyu, ko kuma ya mata biyu bai mai da ita ba har ta yi aure ta dawo, biyun nan na nan in ya sake ta yanzu ya zama uku, ko kuma tunda ta yi aure mijin ya rushe biyun ya rushe ɗayan. Muka yi magana akan wannan, muka kawo ƙaulin malikiya cewa shine rajihi, cewa idan ka saki mace da saki ɗaya ta je ta yi aure ta dawo, ko saki biyu ta aure ta dawo, to akan wancan za a ɗora lissafi in ka ƙara sakinta, bai rushe ba, uku ne yake rushewa. Amma in kai mata uku ta je ta yi aure ta dawo, to ya dawo sabo. Mun yi bayanin wani a ƙarƙashin aya ta 230. To sannan mun yi magana akan adlul zauji, shine mutum wato ya bijirewa mace, kawai ya dinga azabtar da ita yana wahalar da ita. Wala tumsikuhunna diraran lita'atu, Allah ya ce kakka rike mace, kai baka santa, kai baka sake ta ba, kana mata azaba, baka bata haƙinta, ba ci ba sha, ba sutura, ba magani, ba abinci, ita kuma tana zaman ƴaƴanta, kar ta fita ƴaƴanta su tozarta, tana zaune tana ma Allah isa, kana zaune kana mata Allah isa, me zafi? To wannan wala tumsikuna dirara lita'atu. Sannan kuma akai mas'ala ta a aya ta 231, aya ta 232 kuma akai magana akan adlu, kun tuno da adlu, adlu a cikin mas'ala fiqhu akwai adlu, wala ta'dhuluhunna, shine kai babanta ne sai mijinta ya koro ta suka yi fada, sai suka shirya ya zo biko, kace ba za ta koma ba, Allah ya ce a'a, inda sun shirya zai gyara, za ta gyara, ka basu su koma. Akwai uban da zaka ga miji da matar sun shirya amma shi sai ya ce shi bai shirya ba, to shine yarinyar ta ga dama su ta dauka yanta ta gudu kawai yana kallo. To Allah ta'ala ya ce kakkai wannan adlu din, mun yi shi ma bayani a kansa, ko miji bace ta samu mijin da ya dace kace ba za ta aure shi ba, ko za ta koma gidan mijinta kace ba za ta aure shi ba, to wannan shari'a sai ta kwace fawa daga hannunka ta kaiwa alkali ya je ya daura mata aure. Mun yi maganan wannan a aya ta 232. Sami magana akan shayarwa da reno, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilaini, mun magana akan shayarwa da kashe-kashen shayarwa a aya ta 233. Sannan mas'ala ta 27 mun magana akan iddar wacce mijinta ya rasu, wata hudu da kwana goma in tana da ciki kuma zuwa lokacin da za ta haihu, aya ta 234, wallazina yatawaffawna minkum wayazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Sannan mas'ala ta 28 mun yi magana akan wato idan mutum matarsa tana ta kaba, mijinta ya rasu, kai kuma kana santa, kana ta kai mata dan taliya, makaroni, sabulu, dan kudin kitso sauransu amma dai baka ce kala ba to Allah ta'ala ce karka ce kala eh a ci gaba da haka ita za ta gane in tana da hankali cewa tunda dai ba mai kawo mata taimako tana ta kaba sai kai akwai wani bayani kai ma ba dan Allah kake yi ba ai akwai masu ta kaba da akwai masu ta kaba da yawa ungoku ka tsallake ka zo wajen wannan ba mijin iya ba na baba kaga akwai wani abu a ranka to saboda haka nan ma Allah ta'ala ya ja kunnan masu aure cewa ga wato kada su wato nuna wa mace suna son ta a fili to sannan muka yi magana akan wato idda ko kuma mut'a na wacce mut'atu talaq mut'atu talaq shine mutun ya saki mace shi mut'atu talaq kashi uku ne mun yi dayan a cikin sura aya ta 236 shine mutun ne ya auri mace kafin a yanka sadaki sai kuma suka ga za su rabu ana iya yin aure fa ba a faɗi sadaki ba ce daga baya a yanka sadaki kuma ana iya yin aure ga sadakin kuma ana iya yin sadaki kafin aure a bada sadakin ko a zo da shi ranar aure ko a daura bashi za kuma iya faɗa yawan sadakin kuma za a iya cewa ba a yanke sadaki ba amma dai a daura auren a baya daga baya a zo a yanke daga baya to irin wannan ta faru za a rabu shine muka ce za a yi mata mut'atu talaqi tunda ba a san sadakin nawa bane sai a kawo wani gwaban kuɗi a bata tunda an bata mata lokacin an daura aure ba tare ba sannan muka faɗi na biyu kuma ita kuma idan an daura auren an kuma faɗi sadakin miliyan 1 ne kuma aka daura aure sai aka kafin a tare za a rabu to Allah ya ce a bata rabin sadaki din wacce kuma aka dade da ita an dade ana aure an dade kun dade da ita sai Allah ya sa kuma rabuwa ta zo ga yaya ga shekaru ga kaza to kakka bata ka sai mata gida ka sai mata mota ka bata jari in kana da hali don kai haka ka ce mu kirayewa ta ka mata fansho da garatuti kenan ta shekara 30 ko 40 a hannunka ka gama zazzage ta dukkanta ya tafi hasken ta ya tafi farin ta ya tafi kuruciya ta tafi lafiya ta tafi ta maka hidima ta shekara 40 tana wa ƴaƴanka wanka tana wa ƴaƴanka kula da kai tana kula da ƴaƴanka tana kula da bakinka ba asabar ba lahadi ba alhamis ba juma'a don wani dalili yasa za ku rabu sai ka ce to ga gida can na baki kyauta ga mota kyauta ga kuma kamar miliyan 20 ki jajari to kaga wannan ba za a ce kawo lakanta ta ba to saboda ita ma wannan an yi magana akan wannan irin mut'atu talaq din shi wannan mun yi wa insha walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf a aya ta 230 eh wancan kuwa mun yi magana akan riko da addini kuma cewa addini na Allah ne ba a tilasta mutum a ce sai ya shiga dole mun yi magana akan aya ta 256 la ikraha fid din hatta bayyana rushdu min al-gay sannan sai kuma magana akan infaki wanda muka tsawaita shi a wannan shekara tun daga aya ta 261 zuwa 268 magana ne akan nafaqatu fi sabilillah da kuma lada da kwatance da Allah ya bayar akan wannan sannan hukunci na 35 muka yi magana akan akamun nazar shine bakance muku manta ba ko aya ta 270 wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna Allaha ya'lamuhu mun yi magana akan bakance da kuma hukuncensa da kashe-kashensa da yadda ake bakance sannan sai kuma hukunci na 36 mun yi magana akan riba allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas daga aya ta 275 zuwa 280 mun yi magana akan kashe-kashen riba da kudin ruwa da hatsarinsa da tsoratarwa da yadda kudin ruwa yake shigowa da kuma ribal fadl da riban nasi'a da makamantansu sannan kuma a aya ta 282 idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu anan muka yi bayani akan mu'amalar dukiya muka kasa ta zuwa kashi 30-29 ko muka kawo su musharaka su bai'u su musaka su muzara'a su sharika su wane ne duk wata mu'amala da ake ta kuɗi tsakanin wani da wani da wanda yake na tabarru'at irin rance irin aro irin bashi irin ajiya da makamantan irin waɗannan duk muka kawo yadda ake mu'amala da kuɗi wanda Allah ya nemi a sa sharadi biyar ga mai karɓa ga mai bayarwa ga mai rubutu ga shaidu ga kuma ajalin da za a dawo da abin ga abin da za a karɓa din muka ce wannan shi zai kawo sassaucin rikici a cikin harkar dukiya kuma muka ce wannan abin shi duniya ta ɗauka yanzu shi sa ta zauna lafiya komai aka sai a ce a rubuta daka komai na duniya zaman rubutu anan ne ba na ba da shawara mutun ya dinga yin certificate na haihuwa da certificate na aure da certificate na saki da certificate na mutuwa da certificate na wasu kare da komai ma kai certificate din sa har da ma na koyan auren nace in zaka yi aure ka je makaranta a koya maka yadda ake zaman aure shi ma ai maka certificate akai to sanan muka zo mas'ala ta 37 akan maganar bashi da kashe-kashen bashi shi ma karkashin wannan aya ta 282 sanan muka zo akan maganar kasuwanci wanda ake hannu da hannu wanda ba a rubutawa illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum a cikin di aya ta 282 sanan muka zo akan jingina mun yi magana akan jingina da kashe-kashen jingina me bada jinginar mai karɓar jinginar abinda za a bayar jinginar da abinda za a karɓa saboda jinginar da kuma lokacin da za a dawo da abu da kuma in mutum ya kasa yadda za a sai da jingina a biya shi kuɗinsa daidai da jinginar ko kuma sama da jinginar wata ran jingina takan fi abinda aka karɓa yawa wata ran ta zo daidai da abinda aka karɓa wata ran ta zo ƙasa da abinda aka karɓa to mun yi bayanin duk wannan in ta faru ya za a yi sanan muka zo kuma akan bashi kashi uku ne ko muka ce akwai bashi da jingina akwai bashi da rubutu akwai bashi da amana fa in amina ba'dukum ba'dan sannan kuma Allah ya faɗi ka'idodin masu sheda da muka kawo inda ake bada sheda a musulunci guda 11 inda ake karɓar shedan mutum daya wa zai tuno mana inda ake karɓar shedan mutum daya a musulunci ina ne
azumi
wajen azumi saboda hadisin Abdullahi dan Umar yace mutane sun nemi wata basu gani ba ni na gani na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari na gani ya dau azumi ya umarni a dau azumi ina ake karɓar shaidar mutum biyu wajen aure wajen saki wajen kome wajen bashi ina ake karɓan kuma shaidar namiji ɗaya mace biyu shi ma akwai bashi a ciki ko ina ake karɓan shaida lalle sai mutum hudu wajen kazafi na zina ko kazafi na luwadi ko kazafi na kaza sai ka kawo shaidu hudu ko a zane ka ina ake karɓar shaida mutum uku inda mai arziki yace ya tsiya ce sai mutum uku sun zo sun bada shaida lalle ya tsiya can makocinsa na dama da na hagu da mai kallon gidansa lalle ba sa ganin hayaki na tashi wajen daura tukunya kuma lalle sun ga yansa ba sa zuwa makaranta kuma lalle sun san ya dade bai gidansa kanti ya dade bai gyara motarsa ba kuma rigarsa ta fara kiran aradu ta fara darewa to wannan sai ya dauki kudi a bashi cewa lalle yana bukatar taimako wannan mun ce shaidan mutum uku ina ne ake karɓar shaidan mata zalla wajen abin da ya shafi karɓar haihuwa da makamantansu dan tabbatar da dadin nan da maganar haihuwa da maganar ungozomanci da daidai abin da ya shafi mata al'ada ta dauke ko tana zuwa ina ne kuma ake karɓar shaidan yara inda wani abu ya abu a cikin yara wani babba bai shiga ya canza musu ra'ayi ba za a iya karɓar shaidar yara duk mun yi magana akan waɗannan kashe-kashen a wajen wala taktumu shahada taktumu shahada aya ta 283 to daga nan sai muka shiga amanar rasulu wanda muka kawo mas'aloli guda 15 da kuma mas'aloli guda 20 ƙarƙashin ayatul kursi mun fitar da mas'aloli 35 daga amanar rasulu zuwa fansurna alal qaumil kafirin sannan muka yi magana akwai wasu manyan addu'o'i guda 7 a cikin amanar rasulu wanda in Allah ya amsa to ka gama alherin duniya da lahira wanda suka fara daga ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin Allah ramma sai ka karanta mana takaddar karshe ta shafin karshe na suratul baqara da haka duk a wannan shekaru 10 abinda muka karanta na daidai duka Allah ya ba mu lada
amin
inda muka yi tuntuɓar harshe ko muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana
amin
Allah kuma ya sa mu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani abinda Allah ta'ala ya faɗa akan suratul baqara abinda manzo Allah ya faɗa akan suratul baqara da falalanta duk mun yi bayani da ko falala ita kanta amanar rasulu da makamantan su to da ka Allah rama sai ka karanta mana shafin karshe na suratul insha Allah kuma shekara mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya to kaga sai a dora daga suratul ali
imran
na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
kafin mu karanta tambaya muna da baki mutum hudu daga Kano abokan da'awa abokan tafiya abokan aiki yadda muke ta tare da su Dr. Muhammad Lawan shekaru aru-aru su ma ka muke tare da su shekaru aru-aru akwai Malam Muhammad Zangina wanda shine shugaban dalibai kuma limamin masallacin juma'a ne an masallatai uku ko hudu ma sannan kuma yana da makaranta ta tafizul Qur'an inda ake kawo dalibai daga ko ina a kasan nan da ma kasashen waje suna yin hadda alqur'ani a gurin sa akwai yan gombe da yawa da suka je suka hada shi Qur'ani a hannunsa suka dawo ina malam Zangina yana kusa ko sannan akwai Dr. Jamilu Ajiya malami ne da yake koyarwa a jami'ar Dutsen Ma kuma ya kai matsayin Deputy Vice Chancellor kuma shi ma yana limanci a masallatai da dama yana gabatar da tafsiri sannan kuma shi ma abokin tafiya ne a aikin da'awa da muke ta yi shekara da shekaru. Na Dr. Jamila Aje. Kai Sheikh Malam Anas Madabo, gidan da Madabo gidan ilimi ne, dama gidan karatu, kuma shi yake taimaka mana a hizba ɓangaren sulhu da kuma gaidan an counseling. Inda ba na nan dama aka je hizba sai in ci a ne Malam Anas. Din rigingimin aure da na kasuwanci da na bashi da na waye duka aikinsa ke nan, mutum ne mai haƙuri mai juriya wajen aikin da'awa da karantar da jama'a da haƙuri da su. Na Malam Anas. Akwai kuma Malam Mutari Dawanau. Malam Mutari Dawanau shi ma babban limami ne na masallacin Juma'a da ake kiransa Masjidu Makka. Da ke nan Dawanau kuma akwai makaranta ta haddar Qur'ani da ke ƙarƙashinsa, kuma su ne suke da kaso da tafi kowace girma ta Afirka ta hatsi. Ina fatan ba za ku gan shi a rama ba. Saboda haka Malam Mukhtar Dawanau kenan, Allah ya saka musu da alheri. Sun yi doguwar tafiya tun daga Kano domin su zo mu rufa wannan karatu da su mai addu'o'i tare. Muna fata Allah saka musu da alheri. Akwai abokan aikinmu da suka rarrasu, musamman Dr. Babaye Kulo. Duk wanda ya tuno Dr. Kulo ne yake wa gaisuwa. Saboda a tsawon shekarun nan da muka kwashe 26, Dr. Kulo ko ina muna tare. Su zai je har Kano ya ɗauko ni, kuma na gama karatu zai mai da ni. Kuma mun shigo ko ina shi yake zirga-zirga da ni ba dare ba rana. Don haka Allah ya masa rahama, ya masa afwa. Allah ya sa mu muna bikin cikin rabuwa da shi, shi kuma yana farin cikin haduwa da Allah. Akwai Grand Kadi Alhaji Ahmad Yahaya wanda yake limamin wannan masallaci. Wannan ya zama uba a gare mu wajen bada shawara da bada gudunmawa da karfafa gwiwa da sauran abubuwa dai, duk da uba yake ma ƴaƴansa wannan dattijan namu. Muna roƙon Allah ya masa afwa, ya masa gafara, albarkaci bayan sa. Akwai shi kansa mai unguwar Doma wanda shekarun nan aru-aru har ta kai saboda shekaru ni na ga mafaka ma ya fi ɗari ma kafiyarsu, don wato yana zaune a cikin gida amma hankalinsa na nan, tunaninsa na nan, komai nasa. Za mu je mu gaisa, ya ta zuba mana addu'a, ya ta zuba mana addu'a. Wannan dattijo shi ma ya rasu tuntuni, muna fatan Allah ya ji kansa ya masara. Akwai Sarkin Deba. Sarkin Deba yana cikin wato shugabanni na wannan tafsir da muke gabatarwa da wannan aiki namu na da'awa. Kuma Sarkin Deba shi yakan tashi ma daga nan ya je har Kano, kuma inda ya je taron sarakuna sai ya biya har gida, kuma inda na zo garin nan sai ya zo har gida, kullum sai ya zo mun gaisa da shi. Wannan mutum ga sarauta, ga shi tsohon soja, ga shi sarki, amma mutum ne mai tawazu, mai kankan da kai, mai son jama'a, mai karfafawa ɗaliban ilimi da masu karantarwa zuciya. Muna roƙon shi ma Allah ya masa rahama, ya ji kansa. Akwai Yariman Gombe, wannan dattijan arziki kenan, inda harkan musulunta ne da harkan marayu da harkan da'awa, yace kawai ku zo gidana, abin da ya shafe shi inda harkan Allah ce kawai ka neme shi. Yarima mutum ne mai son jama'a, mai sakin fuska, mai murmushi, mai kirki, mai mutunci. Muna roƙon shi ma Allah ya masa rahama, Allah ya ji kansa. Akwai Alhaji Abubakar AIG retired. Alhaji Abubakar tunda muka fara aikin nan shi uba ne a ciki da shi da matarsa Hajiya Aisha, ko yana cikin waɗanda suke ƙarfafa mana aikin nan na da'awa. Kuma dama tunda shi AIG ne, ya kai matsayin AIG kafin ya retire, da haka duk wata harka ta shafi harkar shari'a da bada shawara da waye, da shi ake ciki da waje. Wannan ba za mu manta da shi ba. Akwai sakataren mu labaran wanda ya ƙone, ina jin za ku tuno da shi a ofishin mu na da'awa. Wata motar mai ta kife a nan, yana ciki ran Juma'a yana rubutu, wuta ta tashi har ta kai ga inda yake, ta je ta abin nan ɗinsa. To shi ma muna roƙon Allah ya sa ya yi shahada, Allah kuma ya masa rahama, ya masa afwa. To sannan ga Alhaji A.A. Haruna. Alhaji A.A. Haruna a gidansa ma malama ta fara gabatar da tafsiri. Lokacin da muka zo Gomban nan fa, inda za a yi karatun ma tukuna ba a samu ba. Shi Alhaji A.A. Haruna shi ya ce ta zo makarantarsa, akwai wani Malam Tahir a makarantar. Mun san ko yana nan ba yanzu? Yana nan. To shi Malam Tahir ɗin shi ya fara ba ta aji, ya ba ta ɗalibai, ta fara yi musu tafsiri. A wancan lokacin ma ba inda za a yi tafsirinsa, yana nan aka fara. mu ko muna dan wancan masallacin na can dan karamin can na kasa din nan anan muka fara gabatar da karatu to lokacin da nazo ma inda za a soke ni ma babu sai a kai ni shagon malam baba ina malam baba malam baba shagon sa na fara soka inda ake gangarawa tudin nan inda ake ganga yanzu kaga ba gangara gadan me ake kiranta gadan me alewa da muka gangara gidan su dama daga shi sai wannan kwarin to nan shagon sa din nan da muka fara soka daga nan aka ce to a tafi gidan wanda za a ci abinci aka tafi gidan Alhaji Abubakar mai gari shi kuma a cikin ɗakin sa anan keken ɗinkin sa yake to nan muka fara zuwa aka ce a je can a ci abinci sai aka ce to yanzu ina mallan zai kwana sai aka ce to akwai dan mai nagge ko
gidan dan mai nagge
yawa gidan malam Kabiru Na'ibi wanda shine Kabiru Yahaya Allah ya saka Kabiru Yahaya da alheri lokacin shi kuma yana manajan wani gidan mai idan an sako na hago mota daga tasha ba waya lokacin so da haka idan aka tura wasiƙa nace zan taso rana kaza to sai in hawo motar nan ta dogayen nan safa safa din wuni yake ana tafiya to tin fatin to in ta kawo ni tasha ta ajiye ni to sai a nemi mai babur sai je ya dauko ni da jakata a gaba da jakata a gaba yace ina za kai ka ce kai ni kwatancan sun bin kwatance cewa kwatancan duke nan hau in duke abin nan dina mu zo gida to daga nan bayan gidan shi malam Kabiru Yahaya sai kuma aka zo nan aka ce to akwai wani bawan Allah shi yayi tafiya amma za a iya samun shagon sa ko sitting room din sa akwai ɗakin baki a gidansa sai da aka aka yi magana da malam Abinan Doma malam Bello Doma ina ji akwai kanwarsa ko yarsa tana aure a gidan to shine aka ba mu aran wannan ɗakin bakin to nan ne nake sauka to daga baya shekara ta gaba sai muka zo da malama sai aka ce to yanzu kuma abin ya fi karfin shago yanzu ya za a yi sai aka ce a kama gidan haya sai aka je aka ga wani gida to akwai wani a ciki gani in na fito tsuru shi ma zai fito tsuru to ne ce to shawarar da za a yanzu a siyo zana sai a yi a sa a tsakiya a raba tsakiya sai aka je aka siyo zana kun san zana ai irin wacce ake danni da ita to sai aka zo tunda shine abu na gaggawa da za a iya yi sai aka zo aka harhaka sai aka sassa zanar sai aka raba tsakanin can wajen kwarin yan bori akwai guri da muke gangarawa nan da to daga nan kuma sai nace to za mu dinga yin karatu na safe a ina za a yi to akwai wani Ibrahim Pharmacy yana ina yanzu Ibrahim Pharmacy Abba Doma yana Maiduguri ko to shi kuma shine mai mota a lokacin yana da Starlet ko Starlet ce ina jin Starlet yes yana da mota Starlet to shine da tana muke biyawa kasan za mu ta tafsiri sai mu shigo ta kwarin nan sai mu gangaro sai mu shigo nan to sai aka ce shi ya dinga zuwa a mota yana dauko ni sai ce to ban san gari ba sai Isa Alfanta mishi kuma yana zauna anan inda wannan yake zama nan shi yake zama sai ce shi kuma yana da Babir Vespa so da haka shi kuma shi zai dinga dauka na yana yawo da ni a cikin gari yace min wannan tace unguwa kaza wannan tace unguwa kaza wannan tace unguwa kaza so duk karfe 4 zai zo da mashin din sa ya dauke ni zazzagaya da ni ya nuna min nan sunanta Fantami mu tsallaka can sunanta kaza can sunanta kumbiya can ita ce sannan mai dauka mana recording sunan sa Bosnia yana nan yanzu ko Bosnia Allah yar ana kare kai shi da chef ake yi to shi yake zuwa da abin recording yana aiki a gidan Gombe TV to shi yake zuwa yake dauka to daga nan aka fara kuma samun cassette akwai na jiya akwai na yau akwai na gobe ana yawo da yan masu cassette da sauransu to kun ga haka abubuwa suke farawa kadan abin kirki da ban so ya fara da hakan kadan har Allah ya masa albarka ya kai shi inda zai kai shi akwai malam kankani now Allah ya ji kan malan kankani wato yana daga cikin masu juriya da aikin nan na da'awa ina ka fito da'awa ina za ka da'awa ina za ka da'awa haka bawan Allah ne yake a cikin harkar nan shi ma Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa akwai malan sani gajere shi yana zuwa karatun majalisi da muke shi haka suke da dan gungu tare suke da makaranta da dan gungu lokacin da suka yi ATC to yana zuwa shine wanda ya hatsari din nan su tara ko su tara ne da shi da matarsa da ƴaƴansa ina ji ɗaya rage a duniya a lokacin ya tafi hanyar komo suka yi hatsari da shi da ƴaƴansa guda tara da matarsa Allah ya musu rasuwa akwai Malam Ibrahim Alkadi kun manta da Malam Ibrahim Alkadi
sosai
Malam Ibrahim Alkadi duk da lokacin an masa transfer yana Maiduguri
gamborin
gala wannan Arabic village din amma duk sanda za a rufe tafsir in ya rage kwana daya zai hawo mota ya zo a wannan lokacin nema wannan tahuwar da yayi ya samu hatsari don ana kwana biyu za mu rufe tafsiri ya samu hatsari Allah ya masa rasuwa jajirtaccen mutum ne wanda ba za a manta da shi a cikin wadannan duk wanda suka riga mu gidan gaskiya kenan da kun waɗanda wani canjin rayuwa yasa suka yi gaba duk muna musu addu'a Allah ya musu rahama to waye ban tuno ba sarkin Gombe yawa ka Alaisha Abubakar Allah ya masa rahama shi Alaisha Abubakar shine ya fara cewa malam ka dawo Gombe nace Allah ya taimake ka ƙara ma daraja da kanzu dan Gombe ne nace nagode a wannan ya zama Allah ya masa rahama za mu je fada sami ta hira mutumin arziki mutumin kirki mai san jama'a muna masa addu'a shi ma Allah ya masa rahama akwai Malam Hassan ɗan gidan giran kaji sosai shi ma muna aiki da shi sosai Allah ya musu rahama gabaki daya Allah ya fi musu Allah ya sa suna jannatul firdaus saboda haka yau haka za mu tsaya sai dai sanarwar da na kuɗi da aka kawo da taimako za mu bayar akwai 1,000 daga ɗan uwa ya karye ni kuma zan yi jam ɗan uwana ya karye ni kuma zan yi jam to Allah ya dora ɗan uwanka ya bashi lafiya kai kuma Allah ya baka nasara a jam din 1,000 a sa asusun marayu amin addu'a 1,000 Allah ya bani jari 10,000 Allah ya bani haihuwa Allah ya ba yara na maza na gari to Allah ya amsa 5,000 Allah ya ƙara yalla ƙara ban haihuwa bankin haihun kuma to Allah ya ƙaro mai albarka 100,000 zakka daga Alhaji Baba ba haka ne ko ba haka bane to ka sa ba din guda uku Baba ba okay to sai 100,000 daga Justice Adamu Jauro shi ma yace a sa kusun marayu 500 Allah ya bani ikon iya karatu da rubutu 10,000 daga wani bawan Allah Allah ya biya masa bukata sai 5,000 daga Allah ya ji kansa ya biya masa bukatu sai 1,000 ita Allah ya ji kan iyaye na da kakanni na kayan mata kala uku Allah ya biya mun bukatu 200 amin addu'a 7,000 daga wani bawan Allah shi ma Allah ya karba masa ya masa ya saka mai da alheri sai 4,000 daga da kayan sawa dinkakku set 4 daga Hajiya Zainab da ƴar uwarta suna da majinya Allah ya ba su lafiya sai 500 ina neman jari Allah ya hore mu sai 500 Allah ya ji kan mahaifina sai 86,000 daga ƴan bayan masu kyamara kudin ku daga hannun ganku ƴan bayan masu kyamara kuka haɗo 86,000 ashe abin 86,000 to Allah ya saka muku da alheri sun ce a saka asusun marayu Allah ya saka musu da alheri kuluna guda 20 Allah ya ji kan iyayensa da kakanninsa kuma Allah ya bude masa kasuwa 1,000 Allah ya biya mun bukatuna jiya akwai sarkin Fulanin Gombe ko jiya sarkin Fulanin Gombe ya turo tawaggarsa sun kawo tallafi na 1,000,000 a saka a cikin asusun marayu to muna gode masa muna gode wa su ɗan kwamitin nasa da kuma wakilan nasa da suka zo akwai sunayensu da aka rubuta amma ba a sa a nan ba to muna roƙon ne muna gaya masa saƙonsa ya zo na 1,000,000 kuma an shugaba ya karɓa an saka a cikin asusun marayu muna fata kuma Allah ya saka mai da alheri sai 1,000 shi ma ne ci Allah biya masa bukatun sa 1500 Allah biya mu bukatuna dan kunne menene wannan dan kunne a ba marayu yan kunnaye wani ya tura yan kunnaye da za a ba marayu mata su sa a kunnan su da sallah to Allah ya saka da alheri dama akwai wanda ya musu dinki su 200 yewa maza dinki su 100 yewa mata dinki su 100 na gidan marayu to muna fatan Allah ya saka mata da alheri duk wanda suka rubuto masu bukatu daban-daban Allah ya biya wa kowa bukatar sa ta alheri to ga kuma 100 daga shi Alhaji Nasiru commissioner na commerce Allah ya ji kan iyayensa Allah ya saka mata da alheri kai da ma ka saba kullum a cikin turo kuɗi kake tai to Allah ya karba ma duk waɗanda suke ba da gudunmawa da tallafi to Allah ya saka kowa da alheri Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al almauta rahatan lana min kulli shar اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد.